gurare da dama akwai inda Allah yake cewa yatazakkaru ko yazakku yatazakkarun ko yazakkaru ko yazakkarun ko sayazakkaru ko fatuzakkira aga duk wannan mudha'af ma'ana abin yana da kunya dan a nuna mana abu ne wanda yake maimaituwa yake sabuntuwa wanda ake yi lokaci bayan lokaci wanda ba a yankewa shi zikiri kenan shi sa zikiri abu ne lafazinsa yana nuna abu ne da ake so kullum kai ta yi kuma in kayi kayi idan kayi yanzu idan an juma kayi gobe kayi jibi kayi kar a ce ga wata rana ko ga wani lokaci wanda baka ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sai malamai suka ce haka in ka kalli sigar zikiri da yazo a matsayin fi'ili da sigar da yazo a matsayin jumla ismiya za ka ga suna da abin nan manufa daban-daban wani gurin za a ga an ce zikiri ana nufin da harshe wani waje idan aka ce zikiri ana nufin da zuciya wani waje idan aka ce zikiri ana nufin a boye wani waje idan aka ce zikiri ana nufin a bayyane wani wajen kuma a kowane irin yanayi shi yasa malamai suke cewa abinda ake nunawa a nan akwai lokacin da za ka furta zikiri da harshenka akwai lokacin da za ka dinga tuna Allah a zuciyarka akwai lokacin da za ka yi zikiri a boye kai kaɗai ba wanda ya ji akwai inda za ka yi zikiri a bayyane inda kowa zai ji akwai kuma kowane irin yanayi ka samu kanka ana so ka yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala al-fayrus abadi rahimahullahu ta'ala yana cewa kalmar zikiri ta zo da fuskoki guda 20 a cikin alqur'ani kalmar zikiri dan an nuna baka muhimmancin sa da so a yawaita shi kar a bar shi a tayi kowane lokaci yace ta zo da fuskoki guda 20 yace fuska ta farko akwai inda ake nufin an ce zikiri ana nufin da harshe fadhkuruni adhkurkum ma'ana fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum nan kaga ambatan Allah da baki da harshe nan zikiri yana nufin wanda zaka furta kai da harshenka akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar wa'azi wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min kaga nan ana nufin wa'azi akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar at-taura fas'alu ahla adh-dhikri nan ku tambayi wanda aka sako da at-taura akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar al-qur'ani wa hadha dhikrun mubarak wannan zikiri ne mai albarka shine al-qur'ani akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar lawhul mahfuz akwai inda zikiri yake zuwa a matsayin saban manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar labari zikru mamaiya wa zikru man qabli kaga wannan yana nufin bi wannan yana nufin labari akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada anzalallahu ilaikum zikra kaga ana nufin rasula kaga zikra da shine rasula kaga nan ana nufin zikri shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda zikri yake zuwa da ma'anar daukaka da daraja wa innahu la dhikrun laka wa liqaumi kaga la sharafun laka kaga nan zikri ana nufin daukaka da girma da daraja akwai inda zikri yake zuwa da ma'anar tuba ana nufin tuba wa innahu zalika dhikra lizzakirin wannan ana nufin tuba akwai inda zikri yake zuwa da ma'anar salloli guda biyar fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna ana nufin salloli biyar akwai inda zikri yake zuwa da ma'anar sallar la'asar akwai inda zikri yake zuwa da ma'anar sallar juma'a fas'au ila zikrillah akwai inda zikri yake zuwa da ma'ana da ma'anar ceto udhkuruni inda ma'ana udhkurni inda rabbi ma'ana ka shige mun gaba a wajen ubangijinka nan ana nufin ceto akwai inda zikri yake zuwa da ma'anar ainihin wato tafiya ko kuma neman wani abu ko kuma kasuwanci ko buƙatuwa zuwa ga wani abu to duk waɗannan su ne ma'anonin zikiri kamar yadda malamai suka ainihin wato ambata mana wannan akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar tauhidi wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda ya guzure daga tauhidi daga kadaita na a wajen bauta akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar ni'ima wanda Allah madaukakin sarki ya muku akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar biyayya ga Allah akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar addu'a akwai inda zikiri yake zuwa da ma'anar girmamawa to waɗannan duk zikiri ya kunshi waɗannan ma'anoni. Kaga idan ka kalli waɗannan ma'anoni za ka ga duk ma'anoni ne mai kyau, ashe zikiri wani abu ne mai kyau kuma mai mahimmanci a cikin rayuwar ɗan adam. Shi yasa kar ka yadda a waye gari ba ka ambaton Allah a bakinka, ko ba ka ambaton Allah da gabanka, ko ba ka tuna Allah a cikin zuciyarka saboda mahimmancin zikiri. Zikiri ya rabu gida biyu, akwai azzikirul mutlaq, akwai azzikirul muqayyad. Azzikirul mutlaq shine zikirin da baya da alaka da wani lokaci keɓantacce ko wani guri keɓantacce, wanda ba a ce da kai ga inda za ka yi shi ba, ba a ce da kai ka yi shi da safe ba, ba a ce ka yi a tsaye ba, ba a ce ka yi a zaune ba, ba a ce ka yi a bayan sallah ba. Kawai zikiri ne sakakke wanda za ka yi ta yi kamar tasbihi. Kana da dama ko yaushe ka ce wa Allah tasbihi, kamar kabarbari. Kana da dama ko yaushe ka ce wa Allah kabbara, kamar hailala. Kana da dama ko yaushe ka ce wa Allah hailala, ba tare da ka kirga adadi ba, ba tare da ka sani wani lokaci ba. Kawai kana tafiya kana subhanallah, 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 kana kwance, kana tsaye, ko idan fiti kana tasbihi, wannan zikiri ne. Ko kuma kai ta la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kana tafiya kai kadai kana yin zikiri ne. Ko kai ta yin hasbunallahu wa ni'mal wakil, duk inda kake kana tafiya zikiri ne. Ko kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, zikiri ne. Ko kai ta la hawla wa la quwwata illa billah, zikiri ne. To duk waɗannan idan ka ga dama ko yaushe za ka yi ta yi, ba tare da ka ajiye lokaci ba, ba tare da ka ƙayyade ba, ba tare da ka sanya adadi ba. Wannan shi ake kira azzikrul mutlaq. Shi ne Allah yake cewa ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran katira, ya ku masu imani ku yi ta'ambatan Allah ambato mai yawa. Ka zai ka yi ta'ambatan Allah ba tare da ka sanya adadi ba, ba tare da ka ajiye lokaci ba, ba tare da ka faɗi wani yanayi ba. Wannan shi ne zikirin mutlaq, wanda baya buƙatar ka sanya masa adadi, baya buƙatar ka sanya masa lokaci, baya buƙatar ka sanya masa yanayi. Me yasa? Saboda sanya adadin shari'a ne, sanya yanayin shari'a ne, ajiye lokaci shari'a ne. Yadda shari'a ta ba da dama kai ta ambaton Allah a sake, haka kuma ita za ta sa maka lokacin da za ka yi wani zikirin, ita za ta sa maka adadin wani zikiri da za ka yi, kuma ita za ta sa maka yanayin wani zikirin. Ina ba san gane. Wannan shine zikirul mutlaq. Na biyu shine azzikrul muqayyad, zikiri wanda yake da kaidi. Shi kuma wannan zikirin shine wanda yake da alaka da lokaci, wanda yake da alaka da yanayi, wanda yake da alaka da waje. To shi irin wannan zikirin ba kai za ka sanya wa kanka adadi ba, ba kai za ka sanya wa kanka lokaci ba, ba kai za ka sanya wa kanka yanayi ba, ba kai za ka sanya wa kanka waje ba. Shari'a ce za ta sanya maka adadi, shari'a ce za ta sanya maka lokaci, shari'a ce za ta sanya maka yanayi. Idan ka sanya wa kanka lokaci na wannan zikirin, sai a ce kayi bid'a. Kayi bid'a ne ba dan kayi zikiri ba, saboda lokacin da ka sanya. Idan ka sanya wa kanka adadin ba shari'a ta sanya maka ba, ko da kayi zikiri sai a ce kayi bid'a, saboda ba shari'a bace ta sanya maka adadin. Idan ka sanya wa kanka yanayin kai zikirin, sai a ce kayi bid'a, saboda ka sanya wa kanka yanayi ba shari'a ta sa maka ba. Misali, kamar zikirin da muke bayan sallolin farilla, sunna ne idan kai sallama daga sallah, bayan kayi waɗannan azkar na ba'da salah, kayi subhanallahi 33, kayi walhamdulillahi 33, kayi Allahu akbar 33, sannan sai ka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu guda ɗaya. Kaga wannan zikiri ne, amma an ƙayyade maka lokaci, an ƙayyade maka adadi. Yaushe za ka yi? Bayan sallar farilla. Nawa za ka yi? 33. Me za ka yi? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, su ne abin da za ka yi. Kaga wannan zikiri ne, an ƙayyade maka lokaci, an ƙayyade maka adadi. Kamar zikirin da manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya zo kwanciya ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, guda 100. Kaga nan an sanya maka adadi da lokaci. Kamar zikirin da za a ce in ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi, ko amanar rasul, ko falaqil nas, kaga wannan zikiri ne, an sanya maka lokaci. To shi wannan zikirin shi ake kira zikiri wanda yake da kaidi. To malamai suke cewa shi wannan zikirin wanda yake da kaidi, adadinsa ba a taɓa samun wani adadi da ya haura 100 daga hadisi ingantacce ba. Za ga yawanci adadinsa baya wuce 100, wani adadin a ce guda 3, wani adadin guda 7, wani adadin 10, wani adadin 11, wani adadin 100. Amma zai wahala ka samu da manzon Allah ya ce a yi 200 ko a yi 100 ko kuwa a yi 500. To kaga shi zikiri mai kaidi, wannan adadin da aka ajiye maka dole ka yi shi. Idan ka ƙara wani adadi wanda ba a ce kai ba sai a ce ka yi bid'a, kamar ka zo bayan sallar farilla za ka yi subhanallah sai ka yi 35, walhamdulillah ma ka yi 35, Allahu akbar ma ka yi 35, sai a tambaye ka wane me yasa ka yi, sai ka ce ai tasbihi ne. Eh, tasbihi kai, amma ka sanya wa kanka wani adadi wanda shari'a ba ta sanya maka ba, domin shi kansa adadin ibada ne, shi ma lokacin ibada ne, shi ma yanayin ibada ne. Haka inda za ka ɗauko wannan subhanallahi subhanallahi 33 ka ce za ka rinka yin ta a lokacin kwanciya bacci, sai a ce ka yi bid'a, tunda ba nan aka ce a yi ta ba, ga inda aka ce a yi ta. Haka inda za ka mai da wannan adadin subhanallahi ya zama guda 100 na bayan sallah, sai a ce ka yi bid'a. Me yasa? Saboda ka haura adadin da aka ce ka yi. Amma idan ka dawo ɓangaren azzikirul mutlaq, cikakken zikiri, in kana tafiya sai ka yi subhanallahi ma biliyan ba tare da ka irga ba, nan sai ka yi kai. Shi yasa malamai suka ce inda aka baka zikiri a buɗe, to nan ma bai halatta kai ka sanya wa kanka adadi ba. Ka ce na sanya wa kaina adadi, kullum zan yi tasbihi 1000, to wa ya sanya maka wannan adadin? Ba shari'a ba ce, sai a ce ka yi bid'a. Amma kuma an ce kai tai, kai tai ba tare da wani adadi ba. Idan kuma sanya adadi ne, to akwai inda shari'a ta sanya maka adadin. To inda shari'a ta sanya maka adadi, sai ka tsaya daidai adadin. Inda shari'a ta baka dama a boye kai tai, sai ka je kai tai ba tare da wani adadi ba. Wannan shi ne zikiri. Shi yasa kullum bambancin ahlus sunna da 'yan bid'a, su 'yan bid'a ba ruwansu, za su iya sanya wa zikiri adadi ba tare da wani abu ba. Shi yasa za ka ga 'yan bid'a suna da carbi mai 1000, suna da carbi mai 500, wani ɗan carbi ne haka wanda yawanci 'yan tsoba suke amfani da shi. Za ka ga guda 1000 ne, wani 500 ne, sai a ce ka je kai tsayi kai guda 1000 ko kai 500. Wannan adadin shi ne bid'a, ba wai zikirin ba. Ko kuma a ce ga za a baka wurudin ayatul kursi, ka je ka karanta kafa 1000, ka je kai tsaye ayatul kursi, amma wannan adadin shi ne wa ya sanya maka shi? Kai ka sanya ba manzo Allah ya sanya maka ba, sai a ce ya zama bid'a. Kamar yadda na ba mu labarin Imam Malik satin da ya wuce, lokacin da yana masallaci wani bawan Allah ya shigo zai raka'a ta al-fajr, raka'a 2 ake, amma shi sai raka'a 8, kaga sallah yayi, kuma ya raka'a 2 yayi sallama, kuma a cikin masallaci babu wani abu. Imam Malik ya tambaye shi bawan Allah, raka'a ta al-fajr raka'a 2 ce ya daga kai 8, sai ce a kana nufin Allah zai kama ni dan nayi sallah? Sai ce a Allah ba zai kama ka dan kai sallah ba, amma Allah zai kama ka dan ka saba wa sunna. Wannan shi ne ka'ida, kamar irin wazifa da ake yi wanda ya ɗariƙu suke shimfiɗa ƙyalle a masallaci, a zagaye a la ilaha illallah wani adadi, subhanallahi wani adadi, kaza kaza wani adadin, kai magana sai a ce a tasbihi ake yi. Tasbihin ma sai ka ce babu kyau? A'a, ba wai tasbihin babu kyau ba, a'a, wannan yanayin da kuka zauna kuke, wa ya ce ai wannan yanayin? Sannan adadin da kuka ware, wannan ayi kaza, wannan wa ya sanya adadin? Wannan shine bambancin ahlus sunna da 'yan bid'a. Mu ahlus sunna ba ma yin ibada sai abinda shari'a ta ce ayi, su kuma 'yan bid'a za su iya yin ibada wacce ra'ayin shari'a musu. Mu kuma an ce mu tsaya a inda manzon Allah ya tsaye da mu, mu aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi. Duk abinda manzon Allah bai zo da shi ba, za mu aiki da shi ba, saboda wannan ba da kyau. To amma su suna da dama su buɗa wa kansu, wani kawai sai dona ya kirkiro maka wani adadin salati, ko ya kirkiro maka wani adadin zikiri, ko ya ce ga wani ne a cikin zikiri, sai kuma a ji a tai. Amma mu ahlus sunna da adadin da yanayin da lokacin duk shari'a ce take ajiye mana, in ta ajiye sai mi. Amma idan shari'a ba ta ajiye adadi ba, ba za mu yi wannan adadin ba. Idan shari'a ba ta ajiye lokaci, ba za mu yi wannan lokacin ba. Idan shari'a ba ta ajiye ne, ba za mu yi wannan yanayin ba. shi yasa sai ga dan bid'a ya zo a cikin an zagaye ko a masallaci ko a wani guri ana ta kiran Allah ana dukan kirji da ƙarfi ana istighfari ana halala an kai magana sai a ce ai zikiri ake yi eh zikiri ne amma waye manzon Allah ne yace ku yi a wannan yanayin da kuke yi a ina shari'a ta ce ku dinga dukan kirji kuna daga murya ku haɗu guri ɗaya kuna yi ko da shine bambancin mu da ku shari'a bata ce ku wannan yanayin ba bata ce ku wannan kaifiyar ba to shi yasa wannan abin ya zama bid'a inda abin da yake sunna shine abin da manzon Allah ya ce ayi yanayi adadin lokaci akan abin da ya shafi azzikrul muqayyad shine zikirin da aka yi masa kaidi dole sai ka kiyaye waɗannan amma zikirin da aka baka kofa a bude fadhkurullaha zikran katira ku ta ambatan Allah ambato mai yawa to sai ka je kai ta istighfari kai ta haylala kai ta salatin annabi amma ba tare da ka sanya adadi ba domin sanya adadin to anan gizo yake sada inda kuma aka sanya maka adadi aka ce kai uku to ka tsaya uku karka kara kai bakwai ka tsaya akan bakwai karka kara kai 11 ka tsaya akan 11 karka kara kai 70 ka tsaya akan 70 karka kara kai 100 ka tsaya akan 100 karka kara wannan shine kaida to wannan shine bambanci tsakanin azzikrul mutlaq da kuma azzikrul muqayyad yana da kyau a fahimci wannan bangare na zikiri domin wannan ne yasa bid'a zaka ji suna sukar mu ahlus sunna cewa ba ma san zikiri ba ma zikiri wannan ba gaskiya bane mu muna yin zikiri ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi zikirin da manzon Allah bai zo mana da shi ba dan manzon Allah shine wanda zai zo mana da shari'a wannan shine kaida kamar da malamai suka faɗa daga cikin zikirin muqayyad kamar irin addu'o'i addu'a da ake bayan kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama wannan zikiri ne ba za ka zo bayan kiran sallah an gama kiran sallah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba tare da cewa zikiri ne amma waye ce kai ko kuma an gama kiran sallah ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba ita aka ce kai ba abinda aka ce kai an ce kai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama to iya nan zaka tsaya iya ne ya kamata ka tsaya wai wani bawan Allah Allah kabiru mun yana ba mu labari wani mutum ne attajiri mawadaci sai ya auri wata malama kuma ahlus sunna da ilimi wata rana sai Allah ya jarabe su da yan fashi sai yan fashi suka shigo gidan su da suka shigo gidan sai ya hango yan fashin nan ta window sai bawan Allah ne ya kama karkarwa hankalin sai mugun tashi ita kuma sai ta tsaya tana ta addu'a tana ta addu'a tana ta addu'a shi kuma sai ya shiga bargo ya kwanta ya yi lamu can sai an harba bindiga sai miƙe ya zabura yana lekowa sai ga sun yi setin bindiga da wannan da yake lekowa kai sai kuma na ce mata ga sunan sai ce haba mai gida addu'a ne kamata kai ta yi sai ce to atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi ya kama sakiya yana ta yi a wannan lokacin an ce addu'a sai kama ta yi to a can yata ba zikiri ba a to kaza zikiri ne amma a shi ne mahallin addu'a amma shi ba ne haka dole sai zama abin dariya a shi bai san me ake nufi da abin da yake da alaka da addu'a ba to shi yasa shi zikiri idan an kayyade maka shi da lokaci to ka yi shi a lokacin da aka kayyade maka kamar zikirin kwanciya bacci idan ka zo ka kwanta shi ma sai ka yi kamar zikirin tashi daga bacci kamar zikirin shiga gida zikirin safiya zikirin yamma zikirin shiga gida zikirin fita daga gida ba za ka zo shiga gida ba karanta qulhuwal lahu ba ita manzo Allah ya ce a karanta tare da cewa qur'ani ne manzo Allah ya ce ka karanta bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna addu'a shiga gida haka in zaka fito bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla la quwwata illa billah ba za ka zo fitowa daga gida ba kace la ilaha illa Allah ba shi aka ce kai ba ga wanda aka ce kai to shi yasa dole zikiri kai wanda aka ce kai a inda aka ce kai da yanayin da aka ce kai da kuma yanda aka ce kai wannan shine sunna amma ba za ka kirkira wa kanka ba kace kai idan aka ce kai ka kirkira wa kanka to ni ma zai iya kirkira wa kaina Allah ma zai iya kirkira wa kansu kowa zai iya kirkira wa kansa zikiri to sai zama shari'a ta zama wasa kenan sai zama ba mu da wani guri ne wanda za mu ci nan ne tushen shari'ar domin kowa yana abin da ya ga dama to wannan kuskure ne shi yasa shari'a dole ne ka yi abin da manzon Allah ya ce ai wannan shi ake kira azzikrul muqayyad kamar yadda ainihin wato malamai
suka yi bayani. To Allah madaukakin sarki yace fadkuruni azkurkum, ku ambace ni zan ambace ku, washkuruli ku gode mini, wala takfurun kafirce. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi, hadisi ne hadisul qudsi, wanda manzon Allah ya ce, wanda manzon Allah ya rawaito wannan hadisi daga Ubangijin sa. Allah ya ce ana inda zanni abdibi, Allah ya ce ni ina nan inda bawana yake zato na. Ma'ana idan kana yi wa Allah kyakkyawan zato, to za ka samu Allah a haka. Idan kana munana wa Allah zato, to in kai wasa hakan zai same ka. Shi ya sa kullum ka rinka kyautata wa Allah zato. Kar ka zauna kai kaɗai ka rinka wani tunani na mummunan a bakanka. Wata rana wata ɗalibanmu matar, muna karantar da matan aure a aji, kai sai daga tana kuka lafiya. Malamin ya zo yake, malamin aji ya zo gaya mana ga wacce nan tana kuka. Muka je muka same ta, muka ce barin Allah lafiya, kawai kuka take yi, tana ta kuka. Sai muka ce me ya faru, muka dai lallashe ta, muka fito daga ita daga a cikin ajin, muka dawo da ita office, muka zauna da ita, muka rarrace ta ta huta. Muka ce me yake faruwa, ya ce wallahi malam ni wani abu ne yake damuna, ni tunani ne wai yanzu idan aka tashi daga makarantar nan na tafi gida, mota ta kaɗai na a hanya, aka kai ni asibiti, mijina ya zo ya same ni ya ce me yasa kika zo nan, sai ya sake ni. To shi ne abin da nake tunani, shi yasa nake kuka. Ha? Na hauka ne. Sai muka ce me yasa baki yi tunani ba yanzu idan kika tashi daga makaranta, aka aiko an biya miki aikin hajji tare da ke da mai gidanki, aka wai gari ga su kun tafi Makka, kun je lafiya kun dawo lafiya, me yasa baki wannan tunanin ba? To matsala haka waɗansu mutane su kawai sai dinga munanawa Allah su yayi tsayi tunani guna a kansa, ni yanzu idan ka sai same ni in na shiga kaza, to me zai faru kaza, me zai faru kaza. Akwai wani wanda muka yi aiki da shi, kawai sai gaba wa Allah nan muna gaba, kawai sai gana tabuni, me ya faru, kawai sai gana tabuni. Ran nan dai muka dore muka tambaye, sai ce wallahi mallam sura wata biyar ne ya ritaya, shine nake tunanin me zan yi idan ya ritaya, kamar rayuwa ta ta kare. A muka ce to me yasa baka yi tunanin in kai ritaya Allah zai buɗo maka wani baka yi ba? Me yasa? Shi yasa waɗansu za ka ga idan wani abu ya tunkaro sai kawai suna ragewa, haka kawai mutum idan ritaya shi na kusa sai ga yana ta ragewa. Wai tunani yake rayuwar ta kare, zai shiga masifa, zai shiga bala'i, zai wayi gari babu. Kaga mutum da zaran an ce ritaya saura wata ɗaya sai gaba ɗaya zube, wai na tunanin wai rayuwar ya ta yi, ya manta da rayuwa a hannun Allah ce. Wala Allah arzikin naka zai zo bayan ritaya ne, ba wai lokacin da kake aiki ba. Mutane ne wani suna aikin gwamnati ba su yi arziki ba sai da bayan sun yi ritaya. So da haka Allah baya so ka zauna kai ta mummunan tunani, wannan kana munanawa Allah zato, kana yanke tsammani daga rahmar Allah. To in rayuwarka ta zama a haka, to wallahi Allah zai baka kullum a cikin haka. Shi yasa abinda ake bukata kullum ka rinka kyautata wa Allah su, duk abinda kake kai tunani idan ka tuba Allah zai gafarta maka. Duk halin da ake ci kullum ka rinka tunanin Allah zai kawo maka mafita. Duk abinda kake tunani zai tunkaro ka na masifa, ka rinka tunani da izinin Allah wannan abin ba zai same ni ba, idan ma ya same ni zai zama alkhairi a rayuwata. To idan kana kyautata wa Allah zato a rayuwa, sai ka zauna lafiya tsakaninka da zuciyarka. Amma idan kullum za ka yi ta tunani, kullum ka yi ta tunani, kullum ka yi ta tunani, haka kawai abu bai faru ba, sai ka yi ta jawo kanka bala'i, ka yi ta jawo kanka masifa, ka yi ta jawo kanka tashin hankali, alhalin babu abin da ya faru. Shi yasa Allah ya ce ana inda zanni abdi bi, duk inda bawana yake zato na anan zai same ni. Idan kana yi wa Allah kyakkyawan zato, to za ka samu Allah madaukakin sarki a haka. Allah zai taimake ka, Allah zai sa albarka a rayuwarka. Haka idan kana munana wa Allah zato, sai Allah ya baka a cikin wannan yanayi. Sai Allah ya ce wa ana ma'ahu kullum ni ina tare da bawana, tarayya ta ilimi, tarayya ta taimakawa, tarayya ta agazawa. Idza zakarani, idan ya ambace ni, cewa duk lokacin da bawana ya ambace ni, to ina tare da shi. Ashe in kana so Allah ya zama tare da kai koyaushe, ka zama cikin ambatan Allah. Tasbihi, hailala, kabbara, salati, ya zama harshenka kullum yana cikin ambatan Allah. Karka yadda ka kaurace wa ambatan Allah, domin zuciyarka za ta bushe. daga lokacin da ka bar ambaton Allah zuciyarka za ta bushe. Idan zuciyarka ta bushe tsatsa za ta yi, idan zuciyarka ta yi tsatsa za ta tsage, in ka tsage duk imanin da ke cikin ta zai zube. Zawa ya gari baka da imani, to daga lokacin da baka da imani ko ba abin da ba za ka yi ba. Duk wani rashin mutunci na duniya za ka iya yi idan baka da imani. Duk wani ta'addanci na duniya za ka iya yi idan baka da imani. Duk wani barna da sabo za ka yi idan baka da imani. Shi yasa malamai suke cewa duk lokacin da ka ga wani yana saban Allah ko yana barna ko yana abin da bai dace ba, idan kana mamakin me yasa wani yake kaza, to wannan alamar imani ce. Kai ma da baka da imanin, wallahi za ka wancan abin da yake yi. Me yasa kake jin ba za ka iya ba? Me yasa kake mamakin wani yana kaza? Saboda kana da imani, domin imaninka shi zai hana ka yin waɗannan abubuwa. Amma idan baka da imani, to abin da wancan yake kai ma za ka iya. Wannan shi ne amfanin imani. To shi imani yana tabbatuwa ta hanyar tuna Allah da yawan ambaton Allah. Duk bayan da ya saba da ambaton Allah da tuna Allah, wallahi rayuwar shi ta yi albarka. Kana tafiya kana tasbihi, kana tafiya kana zikiri, kana tafiya kana hailala, kana tafiya kana haulafa, wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne. Shi yasa wani mutum ya zo gurin manzo Allah ya ce, ya Rasulullah, ni abubuwa sun yi min yawa, manzo Allah ka umarce ni da wani abu wanda zan tabbata ina yi. Manzo Allah ya ce, kar ka yadda ka gushe koyaushe face harshenka yana cikin ambaton Allah, ya zama kullum kana ambaton Allah. Wallahi Allah zai dinga sa ma nutsuwa a zuciya, Allah zai sa ma kwanciyar hankali, Allah zai kawo maka mafita a rayuwa. Duk lokacin da kake tafiya kai kadai ne kana istighfari, kai kadai ne kana hailala, kai idan da dama ma kar ka yadda kai minti ɗaya a rayuwarka matsar ba magana kake ba ba tare da ka ambaci Allah ba. A cikin minti ɗaya kai istighfari ko da ɗaya ne, kai tasbihi ko ɗaya ne, kai hailala ko ɗaya ne a cikin minti ɗaya, na tabbata a cikin sakan biyu za ka yi hailala ɗaya, za ka yi tasbihi ɗaya. To idan kana yawan haka, wallahi za ka ga rayuwarka ta canza gaba ɗaya, domin Allah zai zama tare da kai. Malamai suka ce, a wani gurare ne aka fi kyautata wa Allah zato? Guraren da aka fi kyautata wa Allah zato gurare guda huɗu ne. Guri na farko a lokacin da za ka yi addu’a. Duk lokacin da za ka yi addu’a, ka kyautata wa Allah zato cewa Allah zai karɓi wannan addu’ar ta, kuma Allah zai biya maka. Kar ka taɓa yin kokonto, sai tunani bari dai in gwada wannan addu’a ko za ta yi, a to ka samu matsala, kana mununawa Allah zato kenan. A'a, ka yi addu’an nan da yaƙinin cewa in Allah ya yarda, Allah zai karɓa. Shi yasa wallahi halin da muke ciki a ƙasar nan da izinin Allah ya kusa zuwa ƙarshe, saboda addu’ar da bayin Allah suke yi. Ka yi addu’a da yaƙinin cewa Allah zai karɓi wannan abu insha Allah. Shi yasa duk lokacin da ka zo addu’a, ka kyautata wa Allah zato cewa Allah zai amsa maka, cewa Allah zai biya maka buƙata akan wannan addu’a. Guri na biyu daga cikin guraren da ake kyautata wa Allah zato shi ne lokacin da za ka tuba, yayin tuba. Duk lokacin da ka yi laifi in ka zo za ka tuba, ka kyautata wa Allah zato cewa Allah zai karɓi tubarka. Kar ka taɓa tunanin cewa ko ka tuba Allah ba zai karɓa ba, ko ka tuba Allah ba zai yarda ba. A'a, in dai za ka tuba, ka kyautata wa Allah zato cewa Allah zai karɓi tuba kuma zai gafarta maka. Kar ka mununa wa Allah zato a wannan guri. Guri na uku shi ne lokacin da za ka bauta wa Allah. Lokacin da za ka yi sallah, lokacin da za ka yi azumi, lokacin da za ka sada zumunci, lokacin da za ka yi zakka, lokacin da za ka ɗaita Allah a wajen bauta, ka kyautata wa Allah zato cewa Allah zai karɓi wannan aiki naka. Duk aikin da za ka yi na ibada, ka sa ka ji a ranka cewa in Allah ya yarda wannan aikin Allah zai karɓa. Har ka dinga yin aiki kana kokonto, anya ma Allah zai karɓa kuwa, sai to bari in yi dai bana jin Allah zai karɓa. A'a, ka mununa wa Allah zato kenan. Ka sa a ranka 100% wannan aikin da za ka yi na alkhairi, Allah maɗaukaki sarki zai karɓi wannan aikin. Wannan shi ne guri na uku. Guri na huɗu da ake kyautata wa Allah zato shi ne lokacin da ka shiga wani yanayi na bala'i, ko lokacin da ka shiga masifa, ko lokacin da ka shiga tashin hankali, ko lokacin da ka shiga damuwa. A nan ma abin da ake buƙata, ka kyautata wa Allah zato cewa Allah zai kawo maka mafita, Allah zai yaye maka. Kar ka taɓa shiga wani yanayi ka yi tunanin ina ai shi kenan, ai nikan na gama, ai rayuwata ta ƙare, ai na shiga bala'i, an ya zan fita daga wannan bala'in, annabawan Allah sun shiga bala'in da bai da yadanka naka likin balin Allah ya fitar da su shi yasa duk wani irin yanayi da zaka shiga na bala'i ko na masifa ko na tashin hankali ka kyautatawa Allah zato cewa Allah zai kawo maka karshen wannan abu Allah zai kawo maka mafita akan wannan abu amma kar ka tunanin wajen ana cikin wani bala'i da damuwa ka dauka ai shikenan ba za a samu gyara ba a'a ka muna nawa Allah zato shi yasa halin da kasar nan take ciki kar mu yi tunanin wai shikenan a haka za a dawama mu muna nawa Allah zato mu kyautatawa Allah zato da izinin Allah Allah zai yaye mana duk waɗannan abubuwa idan mun yi imani da Allah mun koma ga Allah to a wannan gurin wajen bala'i da masifa da tashin hankali idan ka shige su ka roki Allah kana da tabbatar da cewa Allah zai kawo maka mafita sai dai yaushe ne mafitar Allah kadai shi ya sani amma dai mafita za ta zo ko ta zo yanzu ko gobe ko jibi amma dai mafita za ta zo amma ka yanke tsammani cewa an yi rayuwa ta shikenan ta kare an yi shikenan na riga na gaba to wannan kana cikin tashin hankali da damuwa akwai wani bawan Allah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa irin mutum ne Allah ya sa ya yi arziki ko ma'aikacin gwamnati ne har ya kai matsayin permanent secretary to amma sai dai bai da addini ba mai addini bane ko ba mai tauhidi bane da irin bibiyen malaman nan ne bayan ya yi ritaya sai Allah ya jarrabe shi da irin cutar nan ta shuga kuma ta yi masa irin bugun kamu ciwon suga din bugun kamu ta yi masa karshe har ta kai ga an kai shi asibiti karshe har ta kai ga yaji ciwo aka ce sai an yanke wannan kafa guda daya to wannan abin wai da aka ce za a yanke kafa wai shi ke mamaki wai bu kaman shi kaman shi yadda yake wayayye a ce zai waye gari baya da kafa yana mamaki yana mamaki a ce ni ba ni da kafa aka yanke kafa to wallahi a cikin wani damuwa da ya mutu saboda yana muna nawa Allah to ni kaman shi ya za a ce ma ya shiga cikin wannan yanayin yana gani yana da kuɗi waye da shi dan boko ne yayi aiki kaza al'amarin Allah ba haka yake ba duk wayanta ka mika al'amari zuwa ga Allah la haula wala quwwata illa billah ita ce ka'ida babu wata dabara babu wani ƙarfi sai ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah ka dauka kai ba mai dabara bane kai ba mai wayo bane kai ba mai ƙarfi bane Allah madaukakin sarki shine mai dabara shine mai ƙarfi to sai Allah ya ce maka maka shi yasa idan an shiga bala'i a daina muna nawa Allah su a daina tunanin ba za a fita ba a daina tunanin shi ke na rayuwar ta ƙare a daina tunanin a mu wasu muka rako wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba ne kana muna nawa Allah su sai Allah ya baka a cikin wannan yanayin bala'in ka ta san wahala amma ka koma ga Allah ya zama kana da yaqini ga Allah kana da kyautatawa Allah zato cewa Allah zai kawo maka karshen wannan abin da izinin Allah Allah zai kawo maka wannan shine abin da ya shafi zikiri yana da kyau mu dinga yawan tuna Allah kuma mu riga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce washkuru ni ku gode mini wala takfurun dan ku kafirce mu me ake nufi da godiyar Allah gode wa Allah kala biyu ne akwai godiyar Allah da baki akwai godiyar Allah a aikace ka gode wa Allah da bakinka ka gode wa Allah da aikinka godiyar Allah da baki shine duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi maka abu na farko kayi tunani wannan ni'imar ba wayanka bane ba da baraka bace Allah ne ya maka abu na biyu ka bude baki ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat Allah na gode maka akan wannan ni'ima da kai wannan shine godiya amma daga lokacin da Allah zai maka ni'ima ka fara tunanin wayanka ne dabaraka ce iyawanka ne matsayinka ne iliminka ne to ka shiga matsala kuma so ake duk ni'imar da Allah ya maka kowace iri ce ka juyar da ita ga Allah ka gode wa Allah da bakinka to sai Allah ya sanya maka albarka a cikin wannan ni'ima abu na biyu shine godiyar Allah ta hanyar aiki duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima to kai wani aiki da Allah yake so idan baka da lafiya Allah ya baka lafiya kai wani aiki da Allah yake so ka gode wa Allah idan kana neman wani aiki Allah ya baka kai wani aiki don ka gode wa Allah idan kana neman aure Allah ya azurta ka ya baka kai wani aiki don ka gode wa Allah idan kana neman haihuwa Allah ya baka haihuwa kai wani aiki don ka gode wa Allah idan kana cikin wata matsala Allah ya fitar da kai kai wani aiki dan ka gode wa Allah wannan shine godiyar Allah ayyamu ala dawud shukura wa qalilun min ibadiyash shukur cewa ku gode ku aiki wanda za ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan aikin da zaka shine godiya ga Allah amma yawanci a yanzu sai kaga wani Allah ya masa ni'ima arziki Allah ya masa ni'ima ta yaya kuma Allah ya masa ni'ima yarsa ta samu miji nagari to maimakon idan ya zo aurar da wannan yar yayi abinda Allah yake so saboda godewa Allah to kuma sai je yayi abinda Allah ya hana dan ya saba wa Allah Allah ya maka ni'ima ka kan gari ya baka ya mace ka tarbiyance ta Allah ya ta samu miji mutumin kirki maimakon ayi auren da ya dace a sunna a'a sai a je a kira makada a kama guri ai tarere maza da mata kaga kamar ka kangara wannan ni'imar da Allah ya baka malamai suna cewa kuma al-ma'siyatu la takunu sababan li ni'ima saban Allah ba zai taba janyo maka ni'ima ba to idan ka gode wa Allah da bakinka ka gode wa Allah da aikinka to Allah ba zai kyale ka ba Allah zai maka abu guda uku abu na farko Allah zai baka lada saboda kai ibada abu na biyu Allah zai kara maka wani abu wanda ya fi wancan abu da uku Allah zai sa maka albarka a cikin abu wannan shine abin da Allah zai maka duk abin da Allah ya maka na nema in ka gode wa Allah wallahi sai ka samu waɗannan abubuwa guda uku Allah ya baka lada Allah ya kara maka wata ni'ima wadda baka tunani sannan kuma Allah ya sanya maka albarka a cikin wannan ni'ima kuma ni'ima Allah tana da yawa wanda kai kanka ba za ka iya kididdige ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi maka a rayuwa ba saboda yana da kyau duk lokacin da Allah ya maka ni'ima gode kamar yadda Allah ya ce wa idza ta'azzana rabbukum na'am
in ta'azzana rabbukum la in shakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lashadeed
Allah ya ce wa idza ta'azzana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinku ya shela ta yi sanarwa yace me la in shakartum wallahi indai za ku gode mana akan wata ni'ima da nayi muku la azidannakum sai da Allah ya rantsi ya kawo lamal qasam ya kawo nunu tauqid yace wallahi tabbazan kara ku haka Allah ya ce shi yasa idan muka kalli tarihin annabawa gaba daya da bayin Allah na kwarai zaka ga yawancin su idan Allah ya yi musu wata ni'ima to sai Allah ya sa su wani aiki dan ya nuna godiya akan wannan ni'ima da mu kalli Maryam wanda Allah madaukakin sarki ya zabe ta ya ba ta da ya zama annabi manzo Allah ya ce ya Maryam inna Allah astafaki
ya Maryam inna Allah wadaki wa qanabaki wa qanabaki
na'am
wa qalat malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa qanabaki wa وَنَادِي عَلَى نِسَائِهِ الْعَالَمِينَ
نعم
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
الله مدوكاكين سركي يا مريم يا كينا انا مريم ان الله اصطفاك الله يا زابيكي وانا نعمة الله يا زابيكي وطهرك الله يا اركك وانا نعمة wasafaki ala nisa'il alamin kuma Allah ya zabe ki akan matan talakai gaba daya wannan ma ni'ima ce ya zabe ki ya ba ki haihuwa ba tare da miji ba wanda kika haifa ya zama annabi kuma ya zama manzo kuma ya zama kina daga cikin matan da ake buga nagartarsu a cikin alqur'ani har akwai malaman da suke cewa za a samu annabi a cikin mata to da nana Maryam tana ciki to kaga nan Allah ya mata ni'ima ko to sai Allah ya ce ga abin da zaki ya Maryam muqniti li rabbiki to ki da yaya ga ubangijinki wasjudi warka'i ki sujjada ki ruku'u ma'ar raki'in tare da masu ruku'u kaga da Allah ya mata ni'ima sai Allah ya ce tayi aiki domin ta gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya mata saboda Allah ya kara mata haka idan muka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba ai kamar shi ba kuma ba za ai kamar shi ba kuma babu wata mata da ta isa ta yi muka mashi ya fi kowa a duniya ya fi kowa a lahira sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ni'imomin da manzon da Allah madaukakin sarki wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
ya zama shi ne mafi fitan dukkanin annabawa da manzanni, shi ne za a saurare shi a filin alkiyama, shi zai fara shiga aljanna, shi ne aka ɗauka aka kai shi gurin Allah a sama, duk wannan ni'imomi ne. Bayan Allah ya masa ni'ima, sai Allah ya ce to kuma kai ma kai aiki. Allah ya ce ya ayyuhal muzammil قل الليل
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل
لا
قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
نعم
أرد عليه ورتل القرآن ترتيلا
wannan shine aikin da Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah ya danne gode masa ya ce ya al-muzammil ya kai mai lulluba mai malullubi kumil laila ka tashi kai sallar dare kai aiki saboda ni'imar da Allah ya maka illa qalila ka rage wani kadan daga cikin yankin dare kana raye dare nisbahu ko kuma ka raba dare gida biyu ayu kusminu qalila ko kuma ka dan tauye shi kadan
auzu bi alayhi
ko kuma ka kara ma fiye da wannan rabi din waratilul qur'ana tartila kuma ka dinga karanta qur'ani karantawa tun daga lokacin manzon Allah yake qiyamul layl yake sallar dare har diga digan manzon Allah suka dan fara kumbura saboda tsananin tsayuwa hanna na Aisha tayi masa magana tace ya rasulullahi ka sauƙaƙa mana an gafarta maka zunubanka wadanda suka gabata da wanda za su zo nan gaba sai manzon Allah ya ce ya Aisha afala akuna abdan shakura yanzu ba zan zama bawa mai yawan godewa ba duk waɗannan ni'imomin da aka biya kamata in gode wa Allah wannan godiya nake ga Allah shi yasa duk lokacin da Allah ya maka nima kai tunani wani aiki da zaka yi wanda zaka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala haka irin su annabi Yahya alayhi salatu wa salam wanda Allah madaukakin sarki ya yi shine farkon wanda Allah ya fara ambato kuma Allah bai ambato ni kafin shi ba bayan Allah ya masa nima ce ya Yahya qul kitabu bi quwwa
ya qul kitabu bi quwwatin wa atainahu yukla sadiya
kaga ni'imar da Allah ya masa ya bashi annabta tun yana karami sai aka ce to ka rike littafin da aka aiko maka da karfi kai aiki da shi haka in muka sake dawowa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah maraya ne an haife shi mahaifinsa yana cikin mahaifinsa ya rasu yana shekara 6 da mahaifiyarsa ta rasu bai samu ya zauna a gidansu ba saboda ba wanda zai rike shi ya zauna a gidan Abdul Muttalib ya zauna a gidan Abu Bakr haka manzon Allah ya zauna a gidace karshe abinda Allah madaukakin sarki ya ce da shi yace alam yajidika fa'awa
alam yajidika yatiman fa'awa
na
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
Allah madaukakin sarki ya ce alam yajidka yatiman ba haka ya same ka maraya ba fa'awa ya tallafe ka ya rungume ka ya taimake ka ko jaraka dallan ya same ka ba ka da littafi babu shari'a fahada ya shirye da kai ya aiko maka da littafi ko jaraka a'ilan fa'ana ya same ka ba ka da hali ba ka wadata ya wadata ka ya zama ya baka masauki ya baka makoma ya baka komai na arziki kaga wannan ni'imar ce Allah ya masa kusa Allah ya ce fa amal yatima godiyar da zaka yi ka ga shi maraya fala taka har karka wulakanta shi karka kasantar da shi tunda kai ma da kai wannan malinci wa masaila haka wanda yazo yana bara ko yana tambaya ko ya ce a taimaka masa fala tanhar karka kare shi wa amma bi ni'mati rabbika fahadith ni'imar da ubangijinka ya baka ka fito ka furta kai bayani ka gode wa Allah akan wannan ni'imar to haka Allah madaukakin sarki yake yin ni'ima da ainihin wato bayinsa haka abu na karshe ita kallon Quraishawa kafin Allah ya aiko manzon Allah ma'ana kai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Quraishawa ba su da katabus sarki Abraha ya goya ana su komai suna cikin barazana Quraishawa ba sa iya fita daga gidajen su sai su kasuwanci
har sai da Allah madaukakin sarki ya halakar da wannan rundunar waɗanda suke hana su fita, sannan sai suka samu suna fita suna kasuwanci. Shine Allah ya ba mu labarin Lila ta Quraysh.
إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
Allah madaukakin sarki yace li'ilati Quraysh, ma'ana kamar kai magana akan tafiye-tafiyen Qurayshawa da suka saba suna yi na kasuwanci. Ila fihim, kamar abinda suka saba suna yi na tafiye-tafiyen rihlatul shita'i wa sayyif, wannan tafiyar da suka saba suna yi a lokacin tsananin sanyi da lokacin bazara, sun saba suna kasuwanci, wanda da an hana su ba sa fitowa suna yi. Amma yanzu Allah ya kaddara an halakar da waɗanda suka hana su, yanzu sun dawo sun ci gaba da tafiye-tafiye su suna kasuwanci, Allah ya ba su dama. A ga wannan ni'imar Allah ya musu. To da Allah ya musu wannan ni'imar, sai Allah ya ce to falyabudu rabb hadha albayt. To ku gode, ko hanya za ku gode, shine ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin. Wane ne? Allazi at'amahum min ju'in. Wanda ya ciyar da su daga yunwa. Da suna zauna a gida ba sa iya fita. Yunwa ta matta kashe su, amma Allah ya halakar da masu hana su fita, aka waye gari yanzu suna tafiye-tafiye suna kasuwanci. Wa amanahum min khawf, da kuma suna jin tsoro, mutum bai isa ya bar gidansa ba. Amma yanzu Allah ya amintar da su daga Makka sai a tafi Yaman a tafi Sham da kasuwanci. Wannan ni'ima ce, tunda Allah ya muku wannan ni'imar guda biyu, sai Allah ya ce to ku kuma ku bauta wa Allah. Shi yasa ashe duk lokacin da Allah ya maka ni'ima, to karka kangare, ka gode wa Allah. Sai Allah madaukakin sarki ya kara maka sakamakon wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka. Muna ganin za mu tsaya nan saboda lokaci yayi, Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan ta ina mutum yake iya samu godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladar. Abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana. Muna roƙon Allah ya kawo mana sauki akan wannan yanayi da muke ciki. Allah mun gaza ba za mu iya ba, Allah ka iya mana. Allah ka gafarta mana kurakuranmu marasa lafiya a cikin mu, Allah ka gafarta ka ji kansu, Allah ka ba su lafiya. Wanda suka riga mu rasu, Allah ka ji kansu, Allah ka gafarta musu. Matan da suke da juna biyu, Allah ka sauke su lafiya, ka sa albarka cikin abin da za a samu. Abubuwan da suke damu mu, Allah ka san su, Allah ka yaye mana su. Bukatunmu na alkhairi, Allah ka biya mana su. Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha. Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.